muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
An harba bama-bamai daren jiya Asabar a yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Russia Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Yan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar, bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai farmaki a wasu yankunan jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, duk da kokarin jami'an tsaro da kuma alƙawuran da gwamnatin APC ta yi na samar da tsaro. To koya masana harkokin tsaro ke ganin za a iya shawo kan wannan matsalar?
Eh, shugaban kasa ya ce kada magana cewa zai ba da tsaro. 'Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa. To an wadi dai an wadi biyu an wadi uku. Sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar Takuba da na barkan mafaka, biyo bayan tankiyar diflomasiyyar da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An harba bama-bamai daren jiya Asabar a yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda aka yi ruwan bama-bamai da ke haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji. Shugaban jamhuriyar Donetsk yau Asabar ya ba da umarnin haɗa kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa-kai na mayakan yankin. An kuma haramtawa maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine. Kungiyar tsaro da haɗin kai a Turai ta ba da wani rahoto yau Asabar cewa an ƙara keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka amince da ita a shekara ta 2015 a Donbas, fiye da wanda ya gabata a ranar 12 ga watan Fabrairu. Wasu sassa na Donbas waɗanda suka haɗa da jamhuriyar Luhansk mai cin gashin kanta sun kasance ƙarƙashin mamayar Rasha tun shekaru 8 da suka wuce. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Na yi na'am cewa ya yanke shawarar. Muna da dalili na yadda da haka, in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tun da farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya, wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta gargaɗi Rasha a taron tsaro na Munich na shekara-shekara yau Asabar cewa idan ta mamaye Ukraine, Amurka tare da ƙawayenta da abokanan hulɗa za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar, bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran, kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar, kuma an kama masu zanga-zanga sama da 100, yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka haɗa da wasu akan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu. An samu arangama da dama jiya Juma'a. An ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su. Masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi wanda ya tilastawa 'yan sanda ɗaura damara da samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya a cewar sanarwar 'yan sanda.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga duk da alƙawaran da gwamnatin APC ta yi na samar da cikakken tsaro a ƙasar kafin ƙarewar wa'adinta. Ko a ƙarshen makon nan 'yan bindiga sun kai farmaki a wasu sassan jihar Sokoto a cewar wani da ya shaida lamarin. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka a Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Lokaci na ta tafiya na karewar wa'adin gwamnatin da ke mulki a Najeriya, kuma jama'a na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Ana samun salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a musamman na mutanen arewa, abinda kan iya haifar da ayar tambaya akan ko za a samu cikar alƙawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na hannun ta ƙasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da zai miƙa wa mulki a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. A wannan ƙarshen mako, mahara sun afkawa ƙauyen Sabon Garin Dole da ke ƙaramar kuma mulki ta Gwarayo. Har suka hallaka wasu mutane. Na zanta da wani mazaunin garin wanda shaida ne akan abin da ya faru.
To da sun ka taushi Allah da tadar sun ka shigo cikin gari, ba sai da sun haka mazagalar shi na gari. Duk wanda Allah ya kaddar sun ka cimma salibi. Ko wasu mutum biyu nan bakin mungurin zaministan da al'asar din ba su ma san abin da ake cike ba. Daga can sun kalibi wannan guda biyu. Sannan akwai wani yaro nan cikin kwadama kuma na shi ma nan sun kalibi shi. Akwai mutumin barzaki guda ya fito da gonar shi a cikin hudu. Akwai mutum uku wanda sun ka halba guda ga hannu guda ga kafa guda shi ma ga hannu. A wasu na asibiti amma dai su ana sa ran Allah sun da kalkawa muna sai ta. Sun ku ci hannu da tumakai na macayi guda biyu wanda ake yi nan bakin gari. Sun ka bi can wanda aka ce ma wani gari inda aka ce ma gidan magaja sun ka bi gida suna bantaliwa suna korawa sun rukuma sun kai da su.
Na nemi zanta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a Sokoto bai dauki kiran da na yi masa ba. Na kuma tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo Abdul Wahab Yahaya Gwarayo wanda ya tabbatar da an kai wannan harin. Sai dai saboda baya garin ba zai ce komai ba sai ya ji ya ga abin da ya faru.
Wallahi to yanzu na yi sosai na yi saurin gaskiya.
Kawo zuwa haɗa wannan rahoton dai na kira wayar safiya da ɗaya bai karɓa ba kuma na tura masa saƙo bai mai da jawabi ba. Na zanta da mai shari'a kan lamarin yau da kullum Farfesa Bello Daudun Bada goya suke kallon samun kai hare-hare ga jama'a musamman duba da alƙawarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na samar da cikakken tsaro kafin ƙarewar wa'adin gwamnatinsa.
Eh, shugaban ƙasa ya shekara magana cewa zai ba da tsaro. 'Yan Najeriya suna cewa Allah shi sa, don an waɗi ɗaya an waɗi biyu an waɗi uku. Sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai ko babu haɗin kai. Haƙiƙa ne siyasa ta yi musu muhimmanci da tsaron mutane. Mutane ba su da kwanciyar hankali, ga kuma talauci, sannan ga rashin aikin yi, yanzu kuma ga tsadan mai. Za ku da na'uba sun sha mu 'yan Najeriya kai. Ya zama wajibi gare su suwa kansu hukunci.
Shugabannin ƙananan hukumomi su ne shugabanni mafi kusa da jama'a, sai dai wasu lokuta sukan ƙauracewa yankunan su kuma cikin birane su bar jama'a na neman agaji. Har ma dai 'yan mahara sun kutsa a yankunan su.
Ai, suna da kwamitin tsaro ko wace ƙananan hukumi, shugaban ƙaramar hukuma kuma shi a ciyaman. Duk sarakunan da annan da jami'an tsaro membobi ne. Domin sun waye gari kuɗinsu can sama ake tahiya da suwa. An kashe su mututus. Shi yasa mutum koyo an ce an zaɓe shi shugaban ƙaramar hukuma ko kuma an ɗora shi ko an naɗa shi ba shi iya zama ƙauye inda ƙaramar hukuma ce take. Shugabanci wanda ba na gari ba duk shi ya kama na waɗannan abubuwa.
Yankin Gwarayo dai yana gabacin Sokoto kuma ya taɓa fuskantar harin da ake ganin cewa na ramuwar gayya ne daga 'yan bindiga wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Matsalar rashin tsaro dai zuwa yanzu ta ɗauki rayukan jama'a da dama tare da ɗaiɗaita yankuna da al'ummomi a arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani alƙalin kotun kolin jihar New York da ke Amurka a ranar Alhamis da ta wuce ya yanke hukuncin cewa dole ne tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da manyan 'ya'yansa biyu su miƙa kansu ga Attorney General ta jihar kan wani bincike da ake gudanarwa kan yiwuwar aikata zamba a kamfanin Trump Organization. Lauyoyi masu wakiltar Trump da ɗansa Donald Trump Jr. da yarsa Ivanka Trump sun dauki mataki don a soke sammacin da aka aika musu na zuwa su bada bahasi. Sun yi ikirarin cewa bai dace ba ga Attorney General din ta New York da Tisha Jones ta ci gaba da binciken biyu a lokaci guda. James yana bada haɗin kai a tuhumar aikata laifuka wanda lauyan gundumar Manhattan ya gabatar. Wani hukunci da ya yanke a yammacin ranar Alhamis, mai shari'a Arthur Engoron ya ce hujjar da Trump ya bayar a shari'ar gaba ɗaya ta wuce gona da iri, kuma Attorney General ɗin tana da iko da ta nemi Trump da 'ya'yansa da su ba da bahasi. Indiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a, inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa dala biliyan 100 nan da shekaru biyar. Wannan dai shine na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa. Masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya, lokacin da India, wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa, lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge. An dai rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin Prime Minister Narendra Modi da yarima mai jiran gado na UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske dangane da dalilanta na baiwa sojojin rundunar takuba da na Barkan mafaka biyu bayan tankiyar diplomasiyyar da ta ɓarke tsakanin gwamnatin sojan Mali da hukumomin Faransa. A wani taro da ya haɗa shugaba Emmanuel Macron da wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka, cikinsu har da Mohamed Bazoum na Nijar, a Larabar da ta gabata a birnin Paris ne aka tattauna wannan batu da ya haddasa cece-kuce a wajen jama'a. A wata hira da wakilan muryar Amurka Sulaiman Munabarma, ministan horo da koyar da sana'o'in hannu Kasim Mamman Mukhtar, ya yi ƙarin haske akan dalilan amincewa da matakin girke waɗannan sojoji a ƙasar Nijar.
Wannan magana ina ga mutane kamar da suka saba suna so su kawo rudani. Shugaban ƙasa mutum ne mai gaskiya, mutum ne wanda babu wani boyo cikin lamarin shi. Wannan ba wata sabuwar magana ba ce, illa iyaka tun da akwai mutanen da kullun su tunaninsu menene za a yi a ta cece kuce. Wannan ba shi ne ke gaban gwamnati ba, kuma ba shi ne musamman ke gaban shugaban ƙasa ba, wanda amana da nauyi wanda Allah ya dora mashi, ɗan ƙasa suka dora mashi, shi ne kan gaba wurin kishin ƙasar nan, shi ne kan gaba wurin kare lahiya ta al'ummarmu duka a Nijar gabaki ɗaya. Bayan da za a yi ya dora Nijar hanya da take ba mai kyau ba tunda shi ne gabanta.
Wannan na nufin kenan za a bi ta hanyar majalisar dokoki kafin a baiwa Faransa izinin girke dakarun nata?
Babu wani abu wanda shugaban ƙasa zai yi wanda ba a kan doka ba, koko ba a kan shawara ba. Akwai iko da matsayi wanda constitution ta ƙasa ta bashi, kuma akwai tsari na yadda dukkan doka ta tanada da sauransu. Ba a taɓa saba shi ba jiya, kuma ba za a saba shi ba gobe, kuma ba abu ba ne na kamar rana guda. Tsari ne da shawara da nazari a yi gaugawa murƙushi wannan yaƙi na sunƙuru da taimakon Allah.
Shin a yanzu da yardar Nijar za waɗannan sojoji na Barkan za su zo ƙasar, ko kuwa akwai matsin lamba daga ƙasashen sai da yawo da ma ƙasar Faransa?
Ka san wanda ke jagoranci akwai abubuwan da yake hangawa, wanda bai jagoranci bai iya hango su, musamman in mutum ya sa san rai da adawa. Ba magana ba ce ta Nijar ita kaɗai, magana ce ta Benin, magana ce ta kingin ƙasashe na Sahel, hatta ita kanta Malin magana ce wadda ta shahe ta, domin ba za a barin ƙofa ba ɗan ta'adda mu su mamaye ƙasashen mu su mamaye mu, abin da ya wakana kasarsu kusan inda yau kashi uku cikin hudu na kasar rike ki da yan ta'adda mu wannan ya same mu. Idan aka yi haka sai in ce lokacin ne za a yi ma shugaba Allah wadde. Kenan in za a ake shiri in ji Hausawa ba sai an dawo ba.
Kuna ganin Barkan da Takuba za su iya cin galaba a wannan yaki da suka shafa shekaru 9 a can baya suna yin sa a Mali saboda a yau ana zargin waɗannan sojoji da gazawa.
Yaki ne na sunkuru wanda mu alhamdulillahi bisa tsari da yanda za su yi bisa wannan iyakoki na wannan kasashe wanda ba Niger ba, cinin mu akwai galaba wanda sojawan mu sun yi galaba tare da lalle kama wasu da horan su ta hanyar bada labarika da wasu abubuwa, amma galaba ga sojawan mu take. Duk wanda zai zo zai tarra mu tsaye, zai tarra sojawan mu tsaye.
Madalla a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. To yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Borno ta keɓe naira miliyan 100 don tallafawa matasa 152 su zama masu dogaro da kai, su kuma kaucewa fadawa tarkon ƴan siyasa. Matasan dai sun bayyana farin cikin su tare da jinjinawa gwamnatin ta jihar Borno saboda wannan kokari. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
Gwamnatin jihar Borno ta keɓe naira miliyan 100 don raba matasa 152 da za su kama sana'o'i daban-daban don kuma su gujewa bangar siyasa su zama masu dogaro da kai. Gwamnati ya ce an raba wannan kudade ne cikin wannan mutane 152 za su samu naira 500,000 guda 16 daga ciki za su samu naira miliyan 200 wanda kuma horar da su na wata guda-guda kamfanonin kiwon kaji da kiwon shanu da aikin kafinta da kiwon kifi da dai sauran sana'o'i daban-daban. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umbarazim ya ce kowanne su zai biya wannan rabin kuɗin ne, sannan kuma hayafi masa rabin kuɗin idan har Allah ya sa ya biya rabin kuɗin. Idan dai za a iya sanawa a watannin baya ne gwamnatin jihar Borno ya haramta bangan siyasa a jihar baki daya, wannan da ne cikin wannan da aka tsamo don horar da su wannan sana'o'i daban-daban. Ga dai abin da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umbarazim ke cewa
anan garin na wani yana ya kuma yau shakara 20 amma ba zai yaya ya shinkafa ba guda ba. To ni amfani shi abinda muke yi wa muka yi wannan ba ma son ku bane, amma abinda ba ma son keke na fiye ya koli wani fijo ya wuce ana baya shi a je gidan kofan yan ba hausa assembly kofan commissioner kofan advisor na shi ne abinda ban sai don saboda haka abinda muka ba ku wannan in kun yi niyya mai kyau Allah zai taimake ku. Wani yana magana ana cikin ikon magana cikin shakara 5 wallahi ba zai samu dubu da gida ba. Yanzu miliyan 100 da wannan kun gan kun fara samu alaka miliyan 2 ma mutane 16 dubu da 500 mutane 150 da wani abu wannan kudin a cikin shakara 3 za mu rarra rabi ba za mu rarra wanda ya mayar da barna a ji ai sana'a.
Shi ma kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa wannan rubutun sai inna buba yace an karfafa gurbin wannan matasa ne don su zama masu dogaro da kansu.
Allah ne yake bada mulki amma su ne bangan yan siyasa su ne masu jara. To gwamna ya zai tana yace me yasa bana gani yaron commissioner ci bana gani yaron gwamna yaron na ci bana gani yaron parcel me yasa yaron nan ba za mu yi su wani abu. Shi yasa gwamna yake to mu zabi shugabannin a ciki a koya musu sana'an yi mu ba su kuɗi su je su zama mutanen kansu. Daga yau duk mutum da ya kira yaran nan ya kuma ba su za su kai kara ba ni commissioner matasa ni ne zan kai kara su don yaran nan an riga sun yarda abin da aka koya musu sun ce tunda Allah ya su ba san ce ashe koyan aiki haka koyan sana'a haka ba. Saboda haka yanzu matasa ne gobe wani ya zama commissioner wani ya zama farmsec wani ya zama wani abu. Saboda haka ayin training nasu mun ba su kuɗi wanda za su yi kiwon kaji wani su kiwon shanu wani su kafi da wannan kujerin da wallahi ku gani na rantsa maka yaron da ana ce maka eh kuma shi yayi akancin sa
koi matasan da suka amfana da wannan kudade yake cewa
sunana shanu da Alhaji ina murna sosai saboda tunda ake gwamna baraba ta mai taimako yi rike mun yi murna da wannan abun sosai saboda muna nan muna zaune da yariya ba mu 100,000 ya taimaka mana da wannan abu to mun ji dadi.
An ce ku yi kasuwanci da
nan mun muna kasuwanci za mu kara ya kara mana karfin gwiwa mu cigaba da kasuwanci.
Sunana Ovida Liva.
To ya kike ji da wannan taimako da aka baku?
Gaskiya na rasa yadda zan yi magana kai tunda aka soma siyasa Borno State tun 1999 mu muka kirkiro youth din amma babu shugaba da muka taba samu wanda gaskiya ya karbi youth da zuciya da kuma yana so ya ga ya canza tunanin su da rayuwar su kamar shi Professor Babagana Umarazu.
Kana gani wannan taimako zai canza ma rayuwar ku?
Gaskiya duk wanda in aka ba shi abu kadai yayi godiya Allah zai albarkace abun komin kan kanta shi.
Wasu matasa da suka amfana da kudade da gwamnatin jihar Borno ta keɓe kenan ke bayyana jin daɗin su game da wannan tallafi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai facin tayar mota a birnin Kumasi Alhaji Dole Special Organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa. Alhaji Dole ya ci gaba da bada shawara ne kamar haka.
So shawaran nan ba su ne ba su bar ankalinsu ya je kan lore lore duka she tayi. Yau in ba tayi karkashin lore lore bai da amfani. Musamman kaje ka sai lori da tsada she ka zo ka sai tayi tsada mu yam zango mu she mai she ce waka mai dabara dabara kuma din kawo babban illa ne don yau
wani irin dabara kenan wani yazo ya ce ka mai
kamar tayi bai da kyau kaga wani an dinka wani nanan ya ci ya fude
ko kuna dinka tayi duka
kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo nasiya na zan ma kaman ba tayin nan ya kawo ma matsala ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka gudu ba in ka sai tayi 2 million baka sai ba she motan ya je ya jawo babban hatsari ka kashe fiye ga 2 million nan sai sa nasiya na zan ba su kaman ba su bar ankalin su je kan lori domin muna zaman gaba aikin bagaje kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin lorin ka in matsala na
duba ma karshe direbobi kaima ainihin wato masu mallakan mota nasiya mu duba ainihin direbobi da mafi yawanci lokaci ake ba su mota su ja da dai sauransu suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayo da suke amfani da shi
in na duba in tayin shi bai da kyau sai in kira shi in ce ma tayin nan bai da kyau ka bar mai motan ka istima sai ce wai an ce mai mota ce wai ya yaki zuwa sati zuwa sati kuma ya kai kudin ba sai mai sai shashi inda yake bai son ya je motan yin waje shi ce ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya zuwa ya samu mota yayin dabara da shi sai ta kullum muna musu magana ni in ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yan ruwan sauki sai sa su waɗanda suka sani da cikin bugu su suna wayar da mu abinda mu ma muka sani shi mu wayar da direbobi.
Alhaji Dole Special Organizer kenan a tattaunawarsa da wakilin mu Hamza Adam. A nan kuma sai kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a Ghana. Sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Ahmed Rashid Buruza mai tayi. Gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina kuma aure shekara 30 kenan. Tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake fadi Bristol Michelin to yanzu saboda China sun shiga cikin kasuwa tayin ba iya kirga sunansu daban ne tayin kowane tayi ya zo da sunan akwai su Long Long March Grand Tour haka dai kake ganin su fiya da da asali da aka sani da Britain da Michelin da Bristol to yanzu kasuwan tayi sun yawa dalili shine sadan tayi yasa da aka shiga cikin kasuwa China tayin China ko na da yawa kuma ana saki shi amma sai ina mai sai da tayi da yanzu tayi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar Ghana.
Now ayi mu duba kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullun kwanan duniya.
Gaskiya ne tayi da yana cikin kwarai abinda yasa haka nan ne shine da al'amari yayi karfi mutane ba su shiga sun sababbin tayi ba sai ga mutum ya je ya sai saka hanta saka hanta in nan kuma suna da illa kwarai su ke kawo yawancin hatsari amma sababbin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum da su yana rage hatsari to amma yanzu da ya zama na tayi yayi tsada mutum shi zai sai saka hanta saka hanta in nan kuma kaga kashi wani yanayin shi da nan kasar mu bai dacewa sai su je ga mutum ya je ya sai in ya sa yana araka da shi bai ji ma shekaru tayi mota ya fashe mota ya accident saboda shi wurin bato ingancin tayi ne gaskiya ne shofin tayi suke kama
ana ga nan ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala
eh da an yi aduki shine matakin da za a duki ne da mutane su yi sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su yawa shi ko gwamnati ya ce zai haka ta samu mutane ya masa musu take samu tayi bai don ga masu sana'an kawo sakamakon tayin nan su ma yanzu a sana'ar su kenan gwamnati ya ce a bar musu tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sayan tayin nan wani na nan mota ya saura hanya zai zai tambaya wanga sabon tayi a ce gudin na sama sai je samu sakamakon tayi wanda ke kasa sai je samai shi tare wanda ya iya amma ya iya
wani shawara zaka bai wa ainihin hukumomi wa hasatan dakarun ɗan sanda da dai sauransu domin ganin su mai da hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wanda mataki ya iya yayin sanadiyar shawo kan wannan matsala
ina ji dai da hukuma dai kaman polisai da NDVLA suke kula da wayan gaba tuni tayi ya ci da menene da menene da sunan ya MTTU polisai kenan to yan license office ba DVLA suke kula da wurin in za a license motocin to koda sun yi wannan shi na fara ga maka yanayin da ya bar za su sun wahala kare ba izi ba domin mutane ba su yi sun samu bin tayi shi mai ke zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fitar ya yi wuya shi yanda abin ke tafiya kenan
to anan ne kuma zamu je tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kawo mu wani sabon shiri yanzu madajin wakilin namu a birnin kuma sai Hamza Adam da bakinsa da suka hada da Alhaji Ahmed Buruza da Alhaji Dole Special Bogadiza da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shiri Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
gaida baba Yakubu Makeri to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Karaba babba bamai daren jiya Asabar a yankin Donbas dake gabashin kasar Ukraine inda aka yi ruwan babba bamai dake haifar da fargabar barkewar wani babban fadan soji shugaban jamhuriyar Donetsk yau Asabar ya bada umarnin hada kan mazaje da za su gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin an kuma haramtawa maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha dake gabashin Ukraine shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine nayi na amcewa ya yanke shawarar muna da dalili na yadda da haka Ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a tunda farko da rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai duk da haka Biden ya ce bai imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba Dan sandan Canada na aiki yau Asabar dan dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin kasar bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku dan nuna rashin amincewa da dokokin annoba tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran kuma an ci gaba da shi har zuwa dare tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga zangar kuma an kama masu zanga zanga sama da 100 India da hadaddiyar daular Laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa $1 billion nan da shekaru 5 wannan da ya shine na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa
To ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku tashi din madauki da wani sabon shira yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya kaya na gabatar da shira da Hailu Haili wanda ya hada shira ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya Thank you.